wa barakatu. Barkamu da kasancewa a wannan gari na Tumu a jihar Gombe, karamar hukumar Akwa ne ko? Karamar hukumar Akwa local government, a wannan asibiti, me sunan asibitin? What? Cottage Hospital Tumu. Na yi farin cikin kasancewa ta a wannan guri, fata na da kuma buri na Allah madaukakin sarki, kamar yadda kuka yi tsari, Allah ya ba ku ikon gina masallaci, to Ubangiji Allah ya gina muku a gidan aljanna. Allah madaukakin sarki ya ba ku ikon raya shi, kuma ya ba ku ikon kulawa da shi kamar yadda ya kamata. Tunda ina tare ne da jami'an lafiya, ma'aikata lafiya cikin likitoci da nursing da kuma waɗanda suke kulawa da asibitoci, hatta mai shara magana ta za ta shafe shi. Na farko dai ku sani cewa sana'a ta likitanci kula da lafiyar mutum wani abu ne da ya ɗauko tarihi tun asali. Akwai annabi guda likita ne, annabi Isa. Idan ka karanta tarihin annabi Isa alayhi salatu wassalam, medical doctor ne, wa tubri'ul akmaha wal abrasa wa tuhyil mauta. A zamaninsa abinda ya yi fice da shi annabi Isa, abinda ya kware, don kowane annabi akwai abinda yake yin popular da shi. To abinda annabi Isa ya popular kware da shi shine warkar da mutane daga cututtuka. Da haka shi mu'ujizarsa da Allah ya bashi tana kan wato yi wa mutane magani ne da warkar da su. Kenan kaga wannan abin dole a shi malamai sun yi rubutu a kai. Kada wanda ya ɗauka cewa harkar likitanci da kula da lafiyar mutum wani abu ne da Bature ya kawo shi. A tarihin duniya ma daga musulunci ne aka samu ilimin likitanci, medicine, daga su Ibn Sina. Babban malami ne, sananne, duk wanda ya karanta tarihinsa da yadda aka samu ilimin likitanci zai ga cewa musulunci shi ne ya fito da wannan ilimin, amma daga baya aka mana fin ƙarfi, aka ƙwace abin, sai ya dawo yanzu su muke bi. Akwai babban labirari a Alexandria, ana cewa a ƙasar Egypt, ana cewa Iskandariya da Larabci, akwai wuri guda na rubuce-rubucen Ibn Sina da irin gudunmuwar da ya bayar a addini da kuma harkar medicine ga baki daya. Daki ne guda littattafai ne, iya ganin ka duk harkar abin da ya shafi tarihin ilimin likitanci ne a addinance. Wallahi idan ka karanta za ka gane cewa musulmi ba karamin bacci suka yi ba akan harkar lafiya. Namu ne, mu muka kawo shi, mu muka kirkiro shi, amma yau an zuba mana ruwa, an danne mu, mun danne kanmu, mun koma baya kamar ba mu san da wannan karatun ba. Har ma wanda ba musulmi ba zai zo ya tuciya a duniya ya ɗauka ilimin nasa ne, ko kuma musulmi kun zama yan kallo. Ilimi na engineering, ilimi na sassaƙa. Akwai annabi guda kafinta ne, annabi Zakariya, duk sassaƙa da tsira wani abu. Annabi Dawud shi kuma ƙarfi, Allah ya kore mai, iron bender ne, mai walda ne, mai sarrafa ƙarfe ne. Allah ya ce wa alanna lahul hadid an ya'mal sabighatin wa qaddir fi sardi wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir. Duk annabawan nan da zaka bibice su, annabi Lutu manomi ne, noma yake yi, har zuwa yake gona yayi aiki ya sari itace ya dauko ya kawo. Akwai annabawan da sun shahara da kiwo, alaihi musallatu wassalam annabin mu makiwayi ne annabin mu businessman ne dan kasuwa ne annabi ya je kasuwa ya kasa kaya ya jira customer an ce nawa ne an saya an taya ya sayar ko ya ki sayarwa yayi business da shi da matarsa Nana Khadija shi kan uwar jarin ma ba nasa bane na wani ne man shi yaro ne ma a kasuwancin kaga dan a nuna ma musulunci addini ne wanda yake nan tarihi yana da asali to idan ka zo babin likitancin ma to shi kansa annabin mu shi ma likita ne wanda bai sani bane suke yin baya ga yanzu a cikin ku cikin researches din da kuke yi ban sani ba ko ina kuna irin wannan field research din ban sani ba da wani zai iya yin wato research akan abin da ya shafi harkar likitanci ta bangaren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba hadisi da inda annabi ya tayin magani suna nan barkace a samu wani likita yayin linkin din research din sa da fitar da likitancin annabi a cikin hadisan annabi cikin Bukhari ko cikin Muslim ko cikin Abu Dawud ko Tirmidhi da Nasa'i ba karamin ilimi za a samu ba kaga kai wa ilimin zamani hidima kuma at the same time kuma kai promoting ilimin addinin ka ka fitar da annabin ka ya zama mai matsayi da daraja so ina mika wannan wannan wato bukata ga kungiyar likitoci ga Dr. Yaji nan al-Iman ya kamata cikin koda research ne ku biya kudi a yi da sunan al-Iman ku fitar da irin likitancin da annabi yayi annabi har jinyar mutum ya sa a tsakiyar a masallacin sa an yi jinyar mutum Sa'd ibn Mu'ad an je yaki aka harbe shi jini yake tsayawa annabi yace ku masa dakin jinyar sa tantin sa a cikin masallaci na li'audahu min qaribin dan in rinka gaishe shi kusa aka ce akai mai tantin sa a cikin masallaci annabi ya salla ya zo na gaishe shi har jini yana fitowa ta karkashin tantin saboda bala'in jinin da yake zuba annabi yayi magunguna har magani har falitafi ake da shi sunan sa tibbun nabawi me yasa likitocin mu musulmi ba za su fito da wadannan ba so ina kira ba wai anan jihar gobe kadai ba kungiyar al-iman a matsayin ku na kungiya ta likitocin musulmi lalle a fito mana da wani rubutu series of research series of writings daban-daban yadda za a dauki yadda annabi ya likitanci dan zai taimaka likitocin mu za ku iya research the paper wadda take da topic tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake magani yake likitanci za ku iya da irin magunguna waɗanda suke bangaren pharmacist za su iya dauko irin magungunan da annabi ya amfani da su a zamanin sa na likitanci ku duba littattafan da malamai suka yi magana akan harkar likitanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana nan duk a rubuce malam budewa kai zaka yi karanta to ba shi kadai ba matar sa Nana Aisha ma likita ce Nana Aisha Urwa ibn Zubair danta dan gidan Nana Asma'u yaga yawanci in an zo ciwo sai Nana Aisha ta bada magani tana bada prescription aje ayi kaza a taba kaza ayi kaza a daina kaza a sha kaza kar ayi kaza yace wai ke ina kika samu wannan magungunan tace tsabar zamani da annabi masu larura suna zuwa su yi bayanin ciwo annabi yace a kona kaza ayi kaza a kona kaza ayi kaza sauransu Nana Aisha likita ce a cikin rubuce-rubucenta ko karance-karancenta iliminta akwai bangare na harkar magani wanda wannan shi ma is a topic for research Nana Aisha kadai ta isa ta yi research a kanta dangane da irin wato gudunmuwar da ta bayar a ilimi na likitanci yau ne ina ta jibga muku aiki da ke yaji ina fata insha Allah za ka rike kuma za mu ga canji sakon nan isa har fadar gama da wannan ne za mu nuna mu wayayyu ne ɗan boko ne mu wayayyu ba ana zuwa ana kawo maganganun arna kuna hadisiwa ba proofs na kafirai wane yayi kaza theories ko ba ka bane kuma ai aiki da shi in abu ya rikice ma sai a ce a littafin wani ai yayi kaza practical aspect ɗinsa na kaza idan abu ya rikice ma duk ba to me yasa ba za mu fito da musulunci ba saboda ba mu da gata addinin ba da gata sai abun ne ilimin da muke da shi so haka idan ka zo cikin tabi'ai cikin sahabbai cikin tabi'i tabi'ina har ila yau akwai malamai waɗanda suke likitocin addini ne ko malaman addini. Yanzu idan ka je ƙasar Masar, majority doctors a ƙasar Masar Egypt, ku faɗa yau ko gobe ku ce majority na likitocin Misra, duk inda ka ga likita a Misra to ya hadace Qur'ani, sai dai in ba Jami'ar Azhar ne karatu ba. Jami'ar Azhar, Azhar University, tana daga cikin first university ta musulunci, ta fi shekara 1000. Ba a san aya adadin da ta yi graduating na likitoci ba, kuma a ka'idar ɓangaren medicine na Azhar da zai yi ma ka yi graduating daga medicine wai ba ka dace Qur'ani ba. Su yana daga cikin wato core course ɗinsu na dole, ba optional ba ne. Idan ka ci duk abin da ka ci ko meye ka samu, wallahi tallahi sai ka dace Qur'ani. So yanzu likita a Egypt zai zo yana maka tiyata yana karanta Qur'ani, ni ɗin nan ya same ni na je za a yi mun aiki. Likitan yanzu yake ce mun gada ce Qur'ani za mu yi karatu ne, da na ce to ai ni yanzu ka soka mun analysisia ina ni ina wani karatu kuma yanzu, amma wallahi haka yana mun aikin ne, ya fara karatun Qur'ani nan har bacci ya dauke ni. Yawancin su likitoci ma da ta Qur'ani, ashe wannan yana nuna mai likita wanda yake harkar lafiya shi ma zai iya yin karatun addini. Muna da MSS a jami'o'i, universities, zan buga misali daga Kano, tunda daga Kano nake a MSS ɗinmu. Wallahi sau da yawa shekaru ana zuwa a yi musabaka ta Alkur'ani, wallahi ɗan medicine suke cinyewa. An jere shekaru, likita ne ɗan medicine shi zai zo ya haddace Qur'ani. Wannan duka misalai ne nake gaya muku alaƙar. To masha Allah, za mu jira su ne? Okay. Wannan yake nuna mana ce menene alaƙar iliminmu na addini, alaƙar kuma karatunmu na likitanci da ainihin wato ba ni sunan shi da addinin musulunci. Wallahi sun ba da gudunmuwa likitocinmu a da, kuma ina ba da shawara ga 'yan uwa, yana da kyau a babin wato ƙara ilimi da yaɗa ilimi a karanta tarihin salaf, tarihin magabata, yaya suka yi rayuwa da harkar magani da mu'amala da kiwon lafiya. Shi kansa wani topic ne mai zaman kansa, wanda masha Allah tabarakallah yayin da muka zo muka duba za mu ga cewa lallai labirarin musulunci wato a cike yake da me, a cike yake da rubuce-rubuce da ya shafi harkar karantarwa, harkar likitanci da sauransu. So wannan a matsayin shimfiɗa ne ƴan uwana nake gaya mana. Fatana Allah ya sa ku ɗauki, ba ni sunan shi, Allah ya sa ku ɗauki wannan shimfiɗa ta zamanto dalili ne da zai daɗa ƙarfafan gwiwarku, kuma dalili ne da zai ƙara nuna muku cewa wannan sana'a taku sana'a ce wacce take tana da tushe, tana da asali. Kun ga dai na gaya muku a cikin annabawa akwai likitoci, a cikin sahabbai akwai likitoci, a cikin manya-manyan malamai wanda suka yi rubutu a duniya akwai likitoci. To kenan tunda akwai likitoci, to ku lalle akwai gudunmuwar da suka bawa mai suka bawa al'ummarsu. Kenan kaga ya kamata a yi research, a yi bincike, a bankaɗo waɗannan abubuwa, a fito da su fili, a yi wa duniya bayani don mutane su ƙaru kuma su gane cewa na addinin namu is rich up wato waɗannan abubuwa da za su amfanar da duniyar likitanci da harkar kiwon lafiya. A gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama, a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, an yi jinya, shi kansa manzon Allah an masa jinya. Yanzu Annabi ya yi zazzaɓi mai tsanani da jikinsa yake tiriri, amma shi da kansa ya ba da umarni ya ce a rinka ɗebo ruwa bokiti-bokiti ana zuba masa. Kaga nan ya kamata likitanci na zamani ya yi bincike meye alaƙar tiririn jikin mutum, zafin jikin mutum, da kuma a watsa masa ruwa ko a sa tsumma a sa jikinsa ya sanyi. Kaga ai akwai shi a likitanci a zamanance. To kaga sai a samar da wannan proof din, a ce ai ku Annabi ma ya ba da wannan ilimin. Kaga source din ilimin sai a ce daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, ba daga wani bature ba. So kaga wannan yana da kyau mu kula da wannan sosai kwarai da gaske. Yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa idan guda ya shiga cikin abu, cikin abin sha, ya fada, in ya zo fadawa ya kan fada da fuffuken sana hagu saboda mugunta irin na guda, saboda akwai cuta. Likitoci sun tabbatar a jikin guda, likitocin zamani sun tabbatar a jikin guda akwai cuta, amma kuma ilimin su na zamani bai ba su cewa akwai maganin wannan cutar kuma a jikin kudar ba, dan haka su a wajen su a zamanance in kuda ta babu to kamar ya zama poison, kamar ya zama ciwo. To amma a likitancin musulunci annabi yace in kudan nan ya fada to kafin ka dauko shi ka dulmiya shi a ciki, ka dan danna shi sai ka dauko shi ka jefar, bai ce a ciki kuda ba, amma ka danna shi a ciki sai ka jefar, ka ciro shi ka jefar da shi. Yace a cikin jikinsa akwai maganin wannan cutar. Sai ga wani babban bature a Ingila ne ko a wata kasa daga cikin kasashen Turawa wannan, wata rana ya zo ya yi wani findings research ɗinsa da yi, yana murna cewa an ya samo cewa a jikin kuda akwai wani magani. Ya zo ya gama research ɗinsa ya yi bayani, zai ja miliyoyin dalolinsa na research ɗin da yi. Sai wani babban likita sai ya tashi ya ce ai wannan sama da shekara 1000 da kaza, ai annabi Muhammad ya riga ya faɗa, ka ba mu authority, ka ba mu evidence, ka ba da dalili. Ya jawo hadisin da manzon Allah ya yi bayani, wallahi wannan likitan dalilin da yasa ya musulunta kenan shi mai risalatin, sai gane ashe annabi ma yana da ilimin likitanci. To shi daman bature yana gina yaddarsa ne akan abin da ya proving, ya tabbatar da aka yi musulunta. Amma very unfortunate musuluntan nan ta sa ya yi asarar aikinsa, ya kuma yi asarar wasu damammaki da yawa, saboda ya za a yi a matsayinsa na shahararren mutum irin wannan ya zo ya ce ya yadda da wani abin da addinin musulunci ya zo da shi. To yanzu me amfanin likitocinmu na zamani da Allah ya ba su ido akan addini, ba za su rinka faɗaɗa tunaninsu da bincikensu, su rinka binciko abubuwa da ya shafi addini wanda yana da alaƙa da likitanci ba. Ba a karye ba ne a zamanin annabi? Ba wanda ya taɓa karyewa? To ba a ɗaura mutane ba? Shi ba likitanci ba ne? To me yasa ba za a bincike a gano ya suke ɗaura mutane ba a da? Jini bai zuba ba? Ba a karye ba? Ba a yanke ba? Jini ya ci zuba? To sai a bincika a research yaya suke tsaye da jini da in ciwo ya same su, ba sun je yaƙi ba? Da me suke amfani? Bandejin nan da kuke gani billahi alazim musulunci ne farkon kawo bandeji. Bandeji da ake amfani da shi a ɗaure ciwo don kada ya rinka datti ya shiga ko kada ya rinka wayewa da sauransu, duk akwai shi a cikin hadisan Bukhari da Muslim. Annabi ya ba da maganin zuban jini, idan mutum jini yana zuba ya kona kaza, ya kona tabarma, a ɗebi tokar a liƙe kuma ya tsaya kuma ya warke kuma ya bushe, sai a kokari ya za a yi modernizing ɗinsa a mai da shi na zamani. Yaya likitancin zamani zai mai da shi a amfana da shi a yi packaging ɗinsa a fitar da magani? Yan pharmacist masu yin harkar magani, ko akwai wani nassi ne da ya ce shi magani dole sai na wane da wane? Ba duk abin da aka yi proving ya tabbatar yana magani ba shi ne ba? Ga sababbin abubuwa da ake samu wani zamani suna da alaƙa, ana samun magani da su, kuma duk sai ku ga in kun yi tracing sources ɗinsu yana ƙarewa ne zuwa gani addinin musulunci. Da haka ƴan uwana masu aikin lafiya, ku sani cewa wannan harka tana da asali a addini. Jinya ɗin da kake gani nursing musulunci ne ya zo da shi. Yanzu na Aisha nursing ce, duk matan sahabbai galiban ɗinsu nurses ne, saboda idan an zo yaƙi su ne suke nursing. Ku je ku karanta shi kuma, wannan za ku samu wannan ilimi ta hanyar duba tarihin yaƙuƙuka, sai ku bincika ba an kashe wani ba, ba an sari wani ba, ba wani ya rauni ba, su waye suke zuwa suke ɗaukan masu rauni? Mata ne. Su je da gadon ɗaukan mara lafiya su ɗora shi akan itace, su kawo shi su shimfiɗa shi, su yi ta masa nursing yadda za su gyara shi, tsaye da jinin da yake zuba. Duk kuma da wannan a musulunci. Amma me yasa da aka binne wannan ilimi? Saboda rashin gata. Ɗan bokonmu sai su yi ta boko, sai su kauce wa hanya abokansu, maimakon su yi bokon da za su yi taimaki ainihin wa ba na sunansu addininsu. Amma ya laifi su, wannan ababin shimfiɗa ne don na gaya muku wannan aiki, aiki ne da yake yana da tushe, yana da asali. To sai mu dawo babban topic ɗinmu da za mu tattauna a kai, wadda da kansu zai rufe, shi ne bayani na tausayi, bayani na jin ƙai, da kuma irin wato careless da ake samu daga wato ma'aikata lafiya, tun daga likita har zuwa messenger. A haƙiƙanin gaskiya na sani cewa ni ba likita ba ne, amma a cikin karance-karance na akwai inda na karanta ana faɗa a duniyance abokance ana cewa ya kamata likita ya zama mai tausayi. Akwai wannan pejin, akwai wannan section ɗin, akwai wannan part ɗin, babi na tausayi, babi na lallaba mara lafiya, babi na rarashi. Inda suka ci gaba, akwai inda za a zo a koya maka ya ma ake rarashin patient. Akan iya yin mutuwa a hannunka, amma uslubinka mai kyau da za ka nuna wa masu jinya zai rage musu tension da zafin mutuwa idan ka karanci abu. Akwai hanyoyi da ake bi yaya idan kana jinyar mutum ya mutu a hannunka, ɗan uwansa ba su sani ba, wace hanya za ka bi ka ba su labarin ɗan uwanku ya mutu? Wannan ma ilimi ne mai zaman kansa, akwai shi a boko, akwai shi addini, to muna lakin ɗinsa. Akwai wanda idan ka zo baka yi da gaske ba, ka gaya masa mutuwar babansa ko mutuwar ɗansa ko mutuwar matarsa, kai ne sababin mutuwarsa kuma, dan za ka daki zuciyarsa ne daga uslubin da ka bi ka gaya mai ɗan uwanka ya mutu ko ubanka ya mutu. Kwatsam baka bi hanya kai ne shimfiɗa, baka bi hanya da ta dace ba, to za ka jefa masa ciwon da har abada kai ne sababi, don wani zai iya buga zuciyarsa a lokacin ko bai mutu take ba, daga baya bayan 'yan satuttuka ya mutu, kuma wannan fa an yi ba ɗaya ba ba biyu ba. Lokacin da nake jinyar mahaifina a Federal Medical Center na Azare a nan ya rasu, tun cikin dare aka kira ni daga Kano na bugon mota, ina jin na iso gurin na wajen ƙarfe 3 na dare. Jikinsa ya yi tsanani ƙwarai, likitan ya ce a kirawo ni, aka kira ni. Lokacin da na zo bai rasu ba, amma na karanta a hadisi, na karanta a bayanin musulunci alamu na mutuwa. Jikina ya bani da cinya na mutuwa zai, amma bai mutu ba. Amma wallahi malam nursin din nan ya burge ni, sai na kai ba komai fa, karka damu, wannan normal damun ana yi, ba komai, haka yake faɗa, karka damu ba komai, damun is normal, wannan is common, zai miƙe ba wani abu ba. Ina ta masa addu'a. Har aka zo ya rasu, ni na ga lokacin da ya rasu, amma wannan nursin cewa yake ka kwantar da hankalinka, ba damuwa ba ne, bacci yake, ka kwantar da hankali, sai da ya tabbatar ni da kaina na gane ni nake ce masa ya rasu, yana cewa a'a, kaga shi ba shi ya bani labarin mutuwar ba, kaga abin ya me ya yi cooling temper din, wanda ya san ya mutu amma yana nuna mun a'a da saura, sai ya taba guri kaza, sai ya ce bari in je dawo, kuma ni na san duk dabaru ne na irin da ke doshi, ya burge ni mutumin nan kwarai da gaske, daga ni da kaina ni nake ce masa ya fara su. Ya fa mutu ya rasu, sai ce haka ne malam, Allah ya karɓi kayan shi, amma na san ya fi ni ilimin cewa ya rasu wallahi. To ina ga wanda zai zo ce da kai babanku ya mutu fa, la wannan bai ba, ko kuma yana zuwa a tare da shi ya mutu, ko sai jira ce kai ya mutu, wannan ya mutu, kullun da shi ya rasu. Ba haka ake yi ba, ni zan koya muku ba, amma ina so in gaya muku daga cikin kukan da al'umma suke yi da masu harkar lafiya shine mummunan bayar da labari na mutuwa ga patients. Wannan kuma sai ku je ku ta fashin baki, in kun je meeting ɗinku, in kun je tarurrukan ku, ku san me za ku gaya junanku. Kowace kalma da za ku yi amfani da ita na kwantar da hankalin patient kafin a bashi labarin wato dismiss da mutuwan ɗan uwansa, ya kamata ku yi amfani da ita. Kuma anan akwai babi na ƙwarewa, ba sai abin da an ganshi a littafi ba, experience, gogewarka da yawan aiki zai sa ka samu hanyoyi da yawa da za ka rinka ba da labarin mutuwa ba tare da ya yi tasiri a cikin zukatan marasa wato dangina mamaci ba. Ɗaya kenan, sannan ya kamata likitoci su gyara wannan. Abu na biyu, zan ɗan taɓa kan masinjoji masu kula da ba masu harkar shiga harkar lafiya ba, masinjan asibiti ko masu gadi, su ma suna da gudunmuwar da suke yi na cutar da mutane. A yi haƙuri fa da wa'azin nan nawa a yau, so muke mu gyara ko? Yawwa, su ma suna da hanyoyin da suke cutar da mutane. Yanzu mutane wani lokacin sukan zo asibiti tun da asuba don su kama layi, wani ya zo tun da wuri, mai kon ka buɗe masa gate kar ya shiga cikin asibitin tun da ba buɗe ba, amma ka buɗe masa gate, ka ba shi wurin zama, ka fara sa su a layi, ka yi tsarin da ko da shugabanka bai ce ka yi ba, ka sa littafi ko ka ce kai ne na ɗaya, kai ne na kaza, kana cewa sannunku da zuwa, kana rage musu tension. Wataƙila wani a karɓan katin nan bai wuce sati biyu zai mutu, amma wallahi malam akwai asibitocin da ake zuwa sai a zo a rufe gate din ga fili malam yanda kaga daji a bude wa mutane su samu wurin da za su zauna ga masallaci a ciki a bude musu yi sallah asuba wallahi ba za su bude ba sharri mai gadi daka mutane za su yi cincirindo a bakin gate wanda yazo tun karfe 4:30 da rabi tun asuba bilal azim umma sa abu wanda yazo karfe 7 sai ya riga shi wucewa gaba da kokawa da tura kofa ake shiga aje a kafa layi a kama layi na karban kati wadanda suke bayar da kati ko wadanda suke yin hanya a karban kati cin hanci yayi yawa hat wannan watakila ku anan kauye ne watakila ba ai amma ina magana ne tunda duniya ce ana yadawa zai shiga ko ina dan mu yi magana cewa muna magana ne da ko ina wallahi malam akwai inda sai ka ba da cin hanci zaka karba kati katin da gwamnati ya kamata ta kai maka shi har gida tunda kai dan kasa ne kana da haƙƙi a taimake ka yana daga cikin services din da za a yi wa dan kasa a taimaka masa maran lafiyan da ya kamata ambulance ya kamata a tura aje a dauko shi har gida a kawo shi kai ko ba za a yi masa kyauta ba ma a yi masa ma ya biya ma wanda inda aka ci gaba haka ake manya manyan kasashe maran lafiya yana gida kawai waya zai danna akwai wayar da zai kira birin za ta fada wajen harkar lafiya a ina kake wuri kaza kai wayar ma za ta bada addressin sa billahi alazim malam take za a zo mai da abin cike cike a zo a fara duba shi a gurin kuma a dauki ambulance a dauke shi a sashi a mota a je a kai shi a bashi gado a mai komai da komai a inda aka ci gaba da yanzu an waye haka ake amma mu da gangan ake yin abubuwan da ake yi saboda an lalata harkar lafiya a ce saboda lalacewa a kasar mu kayan aiki da bai kai ya kawo ba mu da shi babban asibiti da yayi suna sai ga dan karamin abu na aiki ba a dashi sai dai ka fita waje komai in ka zo sai dai a ce ka fita waje to what is the essence of a ce asibitin wanda bai kai gwamnati ba ya mallake wadannan abun to ina ga gwamnati to inda aka ci gaba suna kula da marasa lafiya tun daga farkon treatment da za a ba su na su ga likita kwanan nan naje Egypt naje irin check up din wallahi tun daga na shiga asibiti tun daga na shiga aka fara yi min hidima duk inda zan je sai an hada ni da mutum asibiti ne yafi mutum miliyan a cikin gurin da ma'aikata da mu amma ina gaya maka suna da kokari duk patient in zai je wurin awon jini wurin daukan majina wurin bada fitsari wurin bayan gida wurin mai da sauransu wallahi sai an hada ka da mutum guda da zai ta hidima da kai a yinin nan gaba daya musamman suka dauki ma'aikata kawai su aikin su raka marar lafiya OPD wane ne kaza amma mu fa sai patient ya zo babban asibiti kafin ya samu inda zai je ga likita ko inda zai je ba da jinin sa dauka har lokaci ya kure na daukan jini yana zuwa zai tara an rufe ya bata ya tambaye wannan ya danna shi can ya tambaye wannan ya danna shi can ina wannan bayani ne jama'a dan a samar da gyara in fa da gaske ake yi harkar lafiya kadai gwamnati ta yi failing akan harkar lafiya kadai to su yanda suke din sai a samu ce ita maka hidima ita maka hidima kaddara ma an sa ma a cikin services din ka zaka biya ai is good yana da kyau an girmama ka kuma abun mamaki duk likitan duk patient din da yazo in dai zai ga likita ne za a yi masa wannan test din za a yi masa kaza idan lokacin cin abinci yayi wala automatically malam a cikin services din ka aka sa ma kudin abincin nan a cikin me za su kawo maka ruwan sha za a kawo maka abinci idan mai sugar ne a jikin sa ko mai ciwon kaza sai ce sun shiga sun gani na damun sun gwada ka to za su kawo maka abincin masu ciwon sugar idan baka cin nama cikin abin da za a kama packet din abincin ka bari a sa nama a ciki ba malam naga kwarewar mutanen nan fiye da yanda kake tsammani a baka ruwa kuma a nuna ma ga wurin sallah so dole ka ma nan gaba kai sha'awar ka dawo baka da wata wahala da zaka yi kama mu fa yaya ma sun je kawai zai rinka daka mara lafiya tsawa aikin banza yan kauye ko ba ku san me ake yi ba kuna ta talla ka je ka bulayi in ba za ka bulayi ka tafi gidanku kai gidanku ne kai nan din da ka zo gidanku ne kai ba gidanku bane ni ban ga dalilin da mutum zai zo bai da lafiya ana daka mai tsawa ana ci mutuncin sa ba it is very bad it is unfortunate wanda kuma wallahi ku ma'aikatan lafiya nan ku ne ya kamata ku fara buga misali kuna nuna kuna kaunar patient din nan kuna lallaban su ko da patient na san patient yana da taurin kai na san akwai arrogant mutane za su zo neman lafiya amma they are very arrogant ko ba ka bane ba to kai tunda kai kana harka ne na tausayi da jin kai wata kila hannunka zai mutu baka sani ba ba wanda ka lallaba shi ba ina fata ana fahimta to sai ku koya idan kuka koya musu su kananan ma'aikata za su ga bala'in cin hanci da na faɗa yanzu sai mutum ya zo ya makara an kusa rufe ba da kati idan ka zo sai ka samu masinja asibiti ya za a yi ne to a to ai kai ka san ya za a yi to ya miye me kake da bukata kati mutum nawa ne ba ni sunansu kawai abinan mutane suna nan sun fi mutum 40 suna layi masinja da yake shi ma'aikaci ne zai amfani da wannan opportunity ya tsallaka an bashi dan kudin kashewa sai ya je ya gaya mai yankan katin kuma daman kashe mu raba ake daman shi mai yankan katin idan dai emergency ne VIP ne to guda nawa baka eh kaza ka abin to percentage ina fa ko kamanta idan naira 500 aka bashi to shi yana 200 wancan yana 300 haka ake a manyan asibitocin da ake wahalan ganin likita yanzu akwai likitan da ba a iya ganin sa da sauki sai an yi da gaskiya a ganin shi kuma yana da adadin mutanen da yake gani a kullum amma idan kana da kuɗi zaka gan shi ba wai asibitin kuɗi bane a'a ma'aikatan da suke karkashin sa su zaka ba kuɗin a dole a cusa file ɗinka kuma ya ganka a dole ko ya sani ko bai sani ba sun karbe dan abin da za su karbe shi kuma ya zo ya ganka dan talaka fa miski ne wanda bai da hanya zaka yi ta zuwa kana ganin likitan sai a ce wallahi har yanzu file ɗinka bai samu shiga ba duka wannan ma'aikata kanana ana hada baki da su ana wannan akwai wanda ake hada baki da su ana satar magani na gwamnati akwai wanda suke suna da wannan dabiyar akwai shopkeepers da ake hada baki da su da pharmacists da suke bada magani a rufe da daddare a zo a kwashi maganin gwamnati a fitar da shi duka ma'aikatan lafiya suna yi kuma mu waɗanda ba ma'aikatan lafiya ba duk mun sani kuma ana bada labari ana ma gaya mana chemist da ake diba ana kaiwa magungunan gwamnati ana sayarwa wallahi tallahi sai Allah ya tambaye ku kuma ku sani cewa mutum kowane mutum da aikin sa zai shiga wuta ko aljanna ina fadin wannan ne kada tsautsayi ya sa ka shiga ɗaya daga cikin waɗannan layuka magana cin hanci magana kaza sauransu to hatta din yaya za a yi a samu ko ai mutum aiki ko na mun sani yanzu akwai inda zaka je asibiti za a yi ma aiki wallahi idan ka'ida ne zaka bi sai likita ya rubuta ma sai ce bayan wata uku sai bayan wata uku za mu aiki amma ina tabbatar maka idan ka shiga ka fita ka je ka samu masu rubuce-rubucen ka nuna musu wani abu ka dan dodona musu sati mai zuwa za a yi maka aikin ka alhali wani kuma bawan Allah daga wata ƙasa ya zo ko daga wani gari ya zo ko daga bodan Niger ya taho ya zo yana zaman wata ukun nan yana zaman haya yana jiran lokacin da za a yi masa aiki kai kuma an baka kuɗi ka cire file ɗinsa ka saka na wani duka ana yi akwai donors masu ba da jini kyauta mutum ya zo saboda Allah don jin tsoron Allah ya ba da jininsa kyauta a asibiti a blood bank yake cewa ko me ake cewa ya kai abin ɗinsa akwai waɗanda su kuma aikinsu in an zo an ba da wannan jinin sadakar su kuma su sai da shi wanda haramun ne gashi yanzu ka kana aikin likita kana karɓar albashinka na gwamnati kuma kana cin haramun wallahi tallahi ba za ka iya biyan wannan kuɗi ba ba za ka iya biyan wannan kuɗin da ka ci ba ka sai da jinin mutum mutajara ciniki saye da sayarwa da jini haramun ne ka sai da jinin mutum ka karɓi kuɗin kuma ya zo wani ya bada saboda Allah don a taimaki marasa galihu a gaza musu duka wannan barna ce na ƙananan ma'aikata bari mu dawo kuma kan likitoci Allah ya saka musu alkhairi jama'a aikin likitanci wallahi idan kai da gaske in ba sa'a ba sai ka riga wani malamin addini shiga aljanna ina gaya muku wannan ilimin addini karantarwa akwai abubuwa da yawa da suke shiga ciki watakila riya watakila ba dan Allah ba watakila kaza ko an yi kuskure ko an yi waye da sauransu da gashin nan akwai lada tabbas amma wallahi malam idan likita ya kyautata niyyarsa yake yi a ransa yana jin cewa ibada ne abinda yake yi ina tabbatar maka watakila qiyamul lailin sa ba zai shigar da shi aljanna ba nafila da yake na azumi ba lalle ya shigar da shi aljanna ba amma wannan taimakon mutane da yake sai ba shi gidan aljanna ko kun san tsabar kulawa da mara lafiya ba wai shan magani ba shawarwari masu kyau da kwantar da hankalin mara lafiya yana rage ciwo wani percentage mai yawa a jikin mutum jininsa ne ya gama hawa yana dab da mutuwa ya kai boda zai mutu
ba daidai bane kace masa wai 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 kai ka ga yadda jinin kai ai ka kusa mutuwa ai wannan mutuwa yake yi kaga ba daidai sai ka kashe shi abinda zaka yi in ka duba ka gani ya danganta ga irin yanayin mutum akwai wayayye akwai mai ilimi akwai mai kaza sauran su so idan ka duba kaga yayi hayi da yawa shikenan kai ka sani a kwakwalwarka sai ka aji sai ce galiban in an auna jinin mutum sai nawa yake nawa ne suna tambaya nawa ne nawa ne sai ka ce alhamdulillah ai da kyau ai ba laifi amma daga ƙarshe in ka zo ka sallame sai ce amma fa ya kamata ka kula ba na son wannan ba na son ka kamo wannan jinin a wannan kala next time ka kula ka daina kaza ka daina kaza ka daina kaza saboda yana dan hawa ba da yawa bane amma dai yana dan hawa to ba na son hawa alhali kuma isai ka tsoratar da shi cikin hikima ka daina fashin shan magani ka daina cin kaza ka daina cin kaza sai ce nagode likita Allah ya saka nagode yayin da kuma watakila ka tarar da jinin yayi mugun hawa na watakila ma zai iya kwantar da shi ya mutu ka zo ka gaya masa to za ka kara masa hawan jinin ne ba mamaki wallahi na koma gida ya mutu ko ya je samu paralyze to ku rinka kula haka shuga level din mutum akwai wanda yake hadari ne to amma gaya masa din hadarin ne zai iya taimakawa wajen jefa cikin tashin hankali sai ka dan rage abun ba wai kai ƙarya ba kai ne dan maslaha dan ka rage tension amma ka tsoratar da shi ka tsananta masa akan bin doka ka daina cin kaza daga nan zuwa kaza ka daina kaza ina so ka sha maganin nan kar ka yadda kai fashi ka damun bayan sati biyu wanda kai a ilimin ka na likitanci ka san cewa inda yayi maintaining yayi wannan abun jinin zai sauka shugan ma zai sauka to amma ya late idan baka in ka zo ka gaya masa abu wanda yake na tada hankali ka daɗa ƙara ciwon ne a me yasa yanzu gwamnati idan an zo an yi yaki an kakkashe mutane akai fada na kabilanci ko fadan addini a kashe mutum ya kai 500 amma a radio sai su ce an kashe mutum 7 me yasa cooling na tension a ilimin likitanci ma akwai cooling tension so daukan ma'aikata ba tare da ana musu courses kuma ana dan enlightenment ana dan yin lectures na enlightenment akwai abin da ba a littafi ake samun sa ba tsabar gogewa likitan da ya goge ya shekaru ko nurse da ya goge ya shekaru sai a hada kananan ma'aikata a sa su su zauna yayi musu lecture wallahi za ku ga an samu canji a cikin asibitocin mu jama'a ni wakilin mutane ne kuma ni wakilin al'ummar ku ne kuma yanda nake haduwa da mutane za su iya kawo muku kuka na matsaloli na harkar lafiya ba lalle a kawo muku ba magana ta Allah al'umma suna kuka da likitoci da matsaloli kamar haka zan zo matsalolin gwamnati ita kanta zan kuma zo matsalolin su likitocin na farko karancin tausayi wanda na fara shimfiɗa kan wannan ya kamata likita ya zama mai tausayi a lokacin da yake yiwa mara lafiya aiki kuma aikin da zafin ciwon yana bayyana a tattare shi wasu ba su da tausayi za su yi maka aiki suna zaginka za su yi maka aiki suna daka maka tsawa akwai wanda ya ce sai in barka ka mutu banza kawai ana maka abin nan kana iskanci wa mutane dan ƙauye kawai haka ya gaya patient which is very very bad and it is very unfortunate a gabana na gani wata mata likita nursing ce wata mata ta haihu an samu matsala ta yage da yawa jini yana ta zuba irin haihuwa ta yi ba a samu kulawa ba a asibitin da ta haihu abun mamaki aka sallamo ta a haka negligence of duty a ce a ƙasar nan mace za ta haihu ta yage gaban ta yage a sallamo ta ba a yi mata dinki ba wannan wani irin rashin hankali ne ko kuma in ce wace irin mugunta ce dan haka wannan ta sa ciwon ya tsananta ita da kanta ta gane fa a yage take ba dinke ta ba mai gidanta ya dauke ta ya kai ta wani asibiti wannan ni a gaba na akai wallahi malam an zo ana mata dinkin nan billahi lazimu bu su yi mata abun kashe zafi ba aka hada ta da wata mai dinki haka ta rinka fusgarga gamun nata matan tana wayyo Allah wayyo Allah billahi lazimu haddu kan cinya ta take you are very stupid tana dukanta kuma ko allura kashe zafi ba tai mata ba ta zazzage ta haka ta mata dinkin tace in kika dawo mun nan kika ce wannan abun ya lalace I will deal with you wato yanda ka san in dauki hannu in kunkutsa matan nan da mari kawai dan dai ni ne karantar da addini ne kar a ce nayi ba daidai ba ciwo ya ishe ni ina gefe ina kallo kana zaune kana jiyo karan dinkin da take mata tana zaginta yanzu dan Allah ma'aikatan lafiya abin da ya kamata ku rinka yi wa mutane kenan rashin tausayi allura din nan da kake gani akwai babban mutum da ya shekara 70 yana tsoron allura wallahi in yaga allura da jikin sa rawa yake sai ka ce masa aha ba kai ko da Allah yau ba mun abu ne menene a kai da Allah ba wani abu ne gyara ka gani duk yanda zaka sauƙaƙa masa ita ka sauƙaƙa amma kace gyara gyara da Allah alaji me a ciki kana abin nan ka soka masa ita ka soka masa ita yana hubugu kana abin nan ba tausayi wannan ba daidai bane wallahi malam a cikin kwararrun ma'aikatan lafiya akwai wanda zai ma allura wallahi yanda ka san muntsinin ka akai haka zaka ci saboda ya goge malam ya iya abin yana dan maka hira yana dan maka labari zai dan tambaye ka wani abu kafin ka bashi ansa kana kokarin bashi ansa to ya soka maka ita ya gama da kai abin sai shi ahaba an gama eh tuntunin an gama kaga ne me abu ne mai kyau mutum ya zama yana da hikima yana da kuma tausayi da jin kai daga cikin matsalolin likitocin mu a yau akwai rashin zuwa aiki akan lokaci fashi da makara an rubuta takardar an yi alƙawari za a zo office karfe 8 ne ko karfe 9 ban san ka'idar ku ba ni dai malamin makaranta ne na san dai 8 ake cewa mu je aiki amma likita ban sani ba ko karfe 8 ne ko 9 ne ban sani ba amma wallahi malam zaka je asibiti manyan asibitoci ka tarar da patient an yi layi sama da mutum 40-50 in ba mai ka'ida bane ba ma akwai likitan da yake ware iya wanda yake gani akwai wanda kuma zube masa su kawai za a yi zai tayi amma wallahi malam zaka zo a karfe 10:30 karfe 11 wallahi bai zo ba yana can matarsa tana soya masa dankali da wainar kwai yana ci sai ya sha shayi ya koshi da saka necktie dinsa da ko abin dinsa ya tafi karfe 10:11 wanda wani abu ya kamata ka yi wa mutum nan da nan da safe ka tura shi wajen jini a dauka ka tura shi wajen awon fitsari watakila blood fasting abin nan test za a yi watakila waye watakila mutum ya zo da yunwa da ciko mai ba to baka ma fara ganin patient ba sai karfe 11 wani ba za ka gan shi ba sai karfe 1 watakila in ma ka kai karfe 1 to yaya za a yi jiya masa gwajin jini na sugar tunda ka same shi da alamun sugar ko ya za a ji a dauki jinin sa tunda da yawa na san aikin ku akwai lokacin da in yayi ba a daukan jinin mutum to likitan shi ya sabbaba sai a saka dole sai ka dawo wani kuma daga kauye yake ya biya kudin mota ya kama abun nan an sa a ce gobe i dawo ya dawo kudin dan a dauki jinin sa ya dawo kudin dan a dauki fitsarin sa ya dawo kudin dan a dauki wannan zaka sabbaba masa asarar wajen 10,015 kudin hotel da kudin abinci wanda inda ka zo da wuri ka sallame shi da wuri da ya gama aikin sa ya tafi sai sati biyu ya dawo kuna makamancin wannan to ba a zuwa da wuri kuma ga masu tashi da wuri mutum da ya zo pipipipipi yana duba mutane sai duba agogo sai ce masinja oya close my door rufe min kofa ka je ka ce musu na tashi wanda yake so mu gan shi ya je asibitin mu a kaza a wuri kaza a layi kaza shikenan ya tashi ya sallama mutane amma kuma a ka'idar gwamnati bai kamata ya tashi ba sai karfe kaza bai zo da wuri ba kuma ya tashi da wuri ya kamata likitoci su sani billahi alazim duk wanda aka dauke shi aiki da alƙawarin karfe nawa zai fara kuma karfe nawa zai tashi to ya tabbatar idan yazo kafin in yazo ba akan lokaci ba ya makara akwai tambayar Allah akan sa haka kuma idan ya tashi kafin lokaci akwai tambayar Allah akan sa ni lecturer ne a jami'a ina karantarwa amma wallahi duk yadda na makara ban zo ba ina ga dalibai na ina neman apology suna mamaki wasu suna dariya ga malam yana neman afuwa malam mai bada kari over yau yana cewa ai masa afuwa bai zo da akan lokaci ba saboda na san wannan albashin anbiya ne kuma Allah ya tambaye ni wannan is common a cikin lectures ina in dai na makaran ƙara mintuna to nakan ce dalibai ina neman ku yi min afuwa ku yafe min lalle uzuri ya tsire ni idan ko musu yadda ba a compensate it zan iya kiran ku in ce ku zo ranar kaza in biya mintuna idan nayi fashi ban zo ba in nayi fashi ban zo ba na san anbiya ne wannan kudin wannan lecture to lalle nakan sa wa dalibai lecture a wani lokaci in ce ku zo in biya ku bashin da kuke bina wannan dole ne yayi shi saboda na san me amana ce to amma me yasa likitoci ba sa wannan to akwai wannan matsala ta makara da tashi da wuri idan muka dawo kan abin da ya shafi nursing nursing wadanda suke zama da masu wato masu jinya kenan wadanda suke bada magani suke yin allura na sani a aikin likitanci likita babban likita yana rubutawa mara lafiya magani za a sha karfe kaza za a yi allura karfe kaza haka ne ko baka bane haka ne shi kuma yana bar aiki ga nursing mai kula da mara lafiya shi likita ya gama aikin sa ya rubuta magani a je a siyo magani ko a dauko a asibiti ko a siyo magani aikin nursing ne ta zo ta yi wa mara lafiya allura karfe 3 na dare haka likita ya ce ko a zo a bashi magani ya sha karfe 7 na dare ko a zo a bashi magani karfe 10 na safe ko wannan allurar karfe 9 na safe za to wallahi nursing nursing din nan in aka ba ku labarin ta adin da suke yi a wannan kariya alƙawarin likita da kansu suke karyawa mara lafiya bai da ilimi bai sani ba a file din sa kai wallahi akwai wadanda alluran ma ba su ne ga maganin marasa lafiya sun siyo amma nursing din saboda negligence of duty wallahi sai ga ba su yi alluran ba wata allurar lokacin da za a yi ta ne ya kure kun san me yana can yana zaune yana hira da abokanansa ko yana chatting da waya ko ya makara bai zo ba ya kamata a bawa mara lafiya magani kafin ya ci abinci akwai maganin da ake bawa mara lafiya kafin breakfast amma wallahi saboda negligence na ma'aikatan mu za su kisa bawa mara lafiya maganin nan sai ya zo ya ci abinci ya cika cikin sa kuma shi maganin yana aiki ne kafin a ci abinci yanzu kaman maganin hawan jini akwai wanda ake shan sa kafin a ci komai maganin kaza akwai wanda ake shan sa kafin a ci abinci to tunda ba a gidansa yake ba a gidanku yake a asibiti yake kuma ya biya kudin gado ya biya kudin services din nan duk abin da za a yi masa ya riga ya biya to amma wallahi malam sai a bashi bara a bashi maganin nan ba sai ya ci abincin nan ya koshi kuma a zo a tattara wannan maganin da likita yake a bashi kafin ya ci abinci kuma a dura masa kuma ko kuma ma a bashi overdose saboda ba a duba ba ko kuma a bashi low ko kuma a zo a yi masa allura a lokacin da bai kamata a yi mai allura ba wannan yaran kun fi ni fahimta kun fi ni ganewa amma experience yau da gobe da kukan da mutane suke kawowa da masu bincike masu ilimi suke dubawa ai wani mai ilimi ne ya kawo uwarsa yana duba duk abin da aka rubuta da kuma bayar da magani wanda ba shi likita ya rubuta ba likita zai rubuta magani kaza kawai sai nursing ya ce ko kaza ma ku je ku sayo ba damuwa zai yi shi ba a ya kamata a samu consultation na doctor idan likitan da ya rubuta wannan magani aka je aka neme shi a pharmacy din asibiti ko a waje ba a samu ba to aikin ko dai nursing din ne ko kuma dai wani aje a koma a gaya likitan nan maganin da ka rubuta ba a samu ba ka rubuta wani substitute sai ya rubuta amma sai mutum ya zo kawai ya ce mara lafiya ne fa zai je ya siyo maganin da ya ga dama sai ce ai kaza ma yana maganin kaza ku sai ya ce eh kai a zo a bayar kai ka bi jahili kenan jahili ya zama yana juya ka menene wato ainihin amfanin specialization din naka kwarewar taka mai amfani babu so muna kira ga yan uwa ma'aikata irin wannan janibi na amana ne duka wannan abin da nake faɗa amana ne saboda wallahi akwai abubuwan da kuke yi wa mutane waɗanda tabbas tabbas abun bai da dadin ji kuma na sani kungiyar likitoci musulmi al-iman din nan suna shirya lecture da yawa a asibitoci da yawa waɗanda suka ga dama suka zo suka bada haɗin kai suna samun awareness akan wannan yanzu misali daga cikin laifin likitoci da matsalolin likitoci rubutawa mara lafiya magani ba tare da dogon research ba kuma ku da kanku ku likitocin kuke karyata kanku da kanku haka ne yanzu akwai asibitin da idan ka ga wannan satin zaka ga wannan likita bayan sati biyu idan ka dawo wani zaka gani akan kujerar ba shi ba to kai daga cewa mara lafiya yana larura kaza ka rubuta mai magani ya je ya siyo baka yi bincike ba wataƙila ma labari ka ji ana sha kawai ka rubuta masa shi fa mara lafiya fa kai fa wato kaman Allah sani ba ina nufin Allah na bauta ba kai kam kai ne A da Z ɗinsa duk abin da ka gaya masa duk abin da ka bashi ya yarda da kai to shine wannan babin amana din da nake gaya maka sai ka zo ka rubuta masa maganin da ba shi bane ba dan uwanka likita idan ya zo duba file din ko ya ce a bashi maganin da ka sha previous magani yana gani sau da yawa wallahi likita sai zo ya ce kai baka da hankali wai baka wannan maganin zaka mutu sai fashion yayi kwance kwance ce ai likitan da ya zauna sati mai zuwa satin da ya wuce na ai shi ya rubuta mu sai ya duba kuma ya ga signature sa sai ku rufa kanku asiri akan rashin gaskiya amma ka kuskure ka saki baki ka ce fashion wannan maganin da ka ci gaba da shan sa da ya lalata ma hanta wannan maganin da ka ci gaba da shan sa da ya lalata maka huhu wani ma cewa ya wani fashion da ka mutu da kai kwana uku na shan maganin da ya kake ka kaji sai kace ran a hannun sa yake ka gigita fashion ka zo ka rubuta masa naka bayan wasu watanni kuma wani ma in yazo sai ya ce ka daina shan wannan bai da kyau wannan bai dace ba ko likita ya ce wannan ya maka kadan ko kuma ya ce a wannan bai dace da jinin ka ba haka ake samun contradictions me yasa ni ba ni da ilimi akan wannan ko ne malamai ko ne likitoci me yasa rashin research ne a ko rashin kwarewa ne a ko kuma likitocin ne wani ya fi wani ko kuma haka maganganin naku yake dama haka ake a rubuta wannan agogi a rubuta wannan agogi to muna fama da wannan kuma wannan na kawo muku ababi na amana kukan da al'umma suke yi akan ku na rubuta wa mutane magunguna da sauransu kuma akwai likitan da zai zo mallam idan ya zo rubuta wa magani shi kuma ba zai duba ainihin ciwon da ya dame ka wani magani ne zai yi tasiri ya warkar da kai kai tsaye ba kawai zai duba yanayin ka ne idan ya ga kai talaka ne miskini baka da wannan sai rubuta mai jagajagan magani je kaka da tunda Allah ya sani ku kun san akwai maganin banza ku kun san ba kowane magani ne da yake cikin sachet yake cikin chemist yake aiki ba ku kun fi mu sani amma wallahi sai ya zo ya rubuta ma magani saboda ya ga rigar ka ba ta da kyau sai ya ce ai in ya rubuta ma mai tsada ba za ka saya ba to gwanda ka rubuta masa maganin da zai yi maganin ciwon kai a iya ilimin ka idan ya dawo ya ce ya masa tsada sai ka nemi wani wanda bai kai shi ba na wani company sai ka ce akwai na company kaza akwai na company kaza amma amana wannan yafi karfi wannan yafi kyau dan wannan akwai kaza akwai kaza akwai kaza wancan kuma zaka dade kana shan sa kafin ya samu biyan bukata wancan kuma in kana da ciwo kaza ma wata kila ma ba zai maka aiki ba wannan amana duk muna rasa ta ga bawo marasa lafiya magani ba tare da iyakance musu yaushe zasu je ne sha ba sai ka zo ka rubuta mara lafiya magani sai ya je ya siyo oba magani har ya warke ma kuma ya ci gaba da shan wannan magani wani yana da kula da kaida daga baya magani ya zo ya samu to masa side effect ko ya zama addicted to it har ma ya zama baya tasiri a cikin sa to duka wannan jami'an uwana babi ne na amana wanda ya kamata mu kula da shi dangane da bawa mara lafiya wato lokaci a ini wato da zan sha magani da kuma lokacin da zai daina shan wato magani bayan wannan akwai sakaci na rashin kulawa da tiyata ko aiki da ake mara lafiya yanzu akwai aikin da yana da hadari yana bukatar sai an yi shiri sosai a yi shi amma wallahi tunda an san Najeriya ba an biyan diyan rai idan an mutu ba ku da wani section da yake bibiya in ma akwai section din baya aiki yanda idan likita ya ba wa mutum magani ko ya masa aiki ya mutu sai an bincika an tabbatar me ya kashe shi babu shi mu a Najeriya ba a fiye aiki da shi ba bance babu gaba daya ba watakila akwai amma it is not functional amma na sani a kasashen waje musamman kasashen Larabawa da ne a alaka da su da kuma kasashen Turawa da na sani duk likitan da yayi wa mutum aiki aka samu sudden mutuwa bayan yayi aiki to yana zuwa ya fuskanci panel a zaunar da shi yayi bayanin wannan aikin yayi shi duk wanda ya ba wani fashion magani yana cikin shan wannan magani ya mutu kuma ana ga wannan mutuwar is abnormal mutuwa to zai fuskanci panel wata rana a Saudiya wani likita yazo yayi aiki wa wata baiwar Allah ana aikin ta mutu kaga Saudiya kasar Qur'ani ne kasar musulunci ne kasar tausayi ne kasar wane ne amma wallahi mallam a talabijin aka nuna aka dauki hoto mallam an dauko kwararrun likitoci da suka iya wannan aikin manya manya na kasashe da na kasar aka dauko likitan nan da yayi aikin nan da nurses din da suka taimaka masa aka jera su aka sashi yanda kasan kotu haka aka zauna da shi da kujera manya manya likitoci suna tambaya lokacin da za a yi aiki din nan yaya kaza an yi kaza eh nayi sai a tambaye nurses an yi sai an ce ina littafi ya rubuta sai a duba wai su duk abin da kai sai ka rubuta to ya sai wani kuma sai ya tambayo a lokacin da ka zo yi masa aiki zuciyarsa tana bugawa kamar yaya kai da kanka zaka faɗa sai ka ce eh tana bugawa kaza ka ma duba ko baka duba ba sai su rubuta in akwai kuskuren kaza a rubuta lalle bai kamata kai masa aiki akan wannan ba a lokacin da ka zo zaka dura masa ruwa ka tambaye shi ruwan da zaka dura masa yana da ciwon zuciya previously yana da ciwon zuciya ko bai da shi eh ban tambaye shi ba a rubuta kowane likita wallahi likita wajen 12 suna yi wa likitan nan malam a cikin AC yake amma wallahi malam tissue yake sa yana goge gumi akan mace ɗaya da ta mutu da haka suna bala'in kula su dan adam yana da daraja a wajen su amma mu fa a kwanan nan wani dan uwa ya ta mun fatawar ɗan uwar Sanusi ce ta je gida ta bude chemist tana ba mutane magani kawai aka je aka kawo wata mata tana cikin rashin lafiya unconscious abin nan kawai sai ta je ta dauko wani nau'i na ruwa ta binka mata ba tare da ta yi diagnosis ta tabbatar da wani irin ciwo ne yake damun ta ba kawai ta fara bata ruwa mallan tana shan ruwan nan tana shan ruwan nan billahi alazim matan nan kudu sai ta mutu daga baya wani likita yazo yana tambaya wani irin ruwa aka sa mata aka ce yace kaza ne a lokacin yaya kaza take wani irin ciwo ne a jikinta aka ce tana da kaza tana ciwon zuciya sai ce waye wannan likitan da yaje daura wa wannan mai ciwon zuciya irin wannan ruwan sai aka ce wanci ce sai ce to kin kashe ta ashe wai akwai wani nau'i na ruwa ni ban sani ba ni ba likita bane akwai nau'in ruwa da ake idan mutum yana ciwon zuciya ba a daura masa ko akwai wani adadi da ake sa masa ita ko mutum din cika ba watakila ba ta sani ba da haka ta kashe wannan matar shine aka bugo fatawa wai yanzu to za ta yi azumi duk da su fa marasa lafiyar ma wanda aka yi musu mutuwa su ba san wannan ba kawai ba wuce ne in an mutu ai Allah ya mata rasuwa wallahi ana cikin daura mata ruwa ta mutu ba sani ba kuma nosin ne ta kashe ta to irin wannan tabargaza mallan tana nan mai tarin yawa da muke da ita a cikin al'amuran ku ya kuri ba na hadu ne dan na hada ku ne ko an hada ku ne dan mu fadi laifin ku ba cewa akai ana so a samu gyara ko ba ka bane akwai abubuwan da yawa amma bun fara da lokaci ba ga yanayin azumi ga zafin rana I hope insha Allah ta'ala wata haduwa na gaba bi idinillahi ta'ala zamu ka suna nan barkace sun fi dari wallahi ina da paper da nayi akan wannan abu da yawa suna nan akwai wata lecture da nayi irin wannan aka yada ta a duniya haka likitoci suke taimun waya wasu su ci gyara na wasu ce ba ai musu adalci ba wasu ce ai patient din ma marasa mutunci ne ya zakai ma in baka musu haka ba ya zakai da su to kun ga yanzu akwai laifuffuka na gwamnati su kuma ban ma fara faɗa ba da tayaji ya miƙo mun cewa lokaci yayi to haduwa ta gaba insha Allah Allah ya ba mu dama to zamu kuma faɗi negligence kuma na gwamnati dan wani abun wallahi ba likitan bane gwamnatin ce ba ta da kulawa da harkar lafiya lalata harkar lafiya rashin kulawa da likitoci rashin kulawa da asibitoci an siyasantar da abin da ya shafi harkar asibiti an mai da shi siyasa a dauko wani saboda siyasa a bashi ya rike ta tabargaza yana barna ko kuma a ba wani matsayin da bai cancanta ba haka dai abubuwan ya zama yadda ka san gidan jam'iyya gurin jefa ƙuri'a haka mai da haka aka mai da harkar asibitoci shi yasa shugabannin asibitoci suke abin da suka ga dama suke tabargaza da suke ga dama kuma da hadin kai da ake samu duk likitoci kowa da wanda yake yi ina yin wani bana yin wani akwai wanda in yayi ba za a iya mai magana ba akwai wanda in yayi shi kuma ana jin dan rena shi za a yi masa magana duk muna da wannan lissafin ko misalan suna nan masu tarin yawa amma babu lokaci zan dakata anan saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda nayi kuskure ko tun da har shi Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.